Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 1 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji ra'ayi mabambanta dangane da fatan ƴan Najeriya a wannan sabon shekara da muka shiga, da kuma wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka mamaye shekarar da ta shuɗe.
Abin da yau dan adam zai ci a bakinsa ya fi karfinsa, don haka muna son gwamnati ta duba wannan al'amura sassauta a al'ummarta.
Gaskiya babban abin da muke sa rai da shi mu gani a gwamnati, mu ga cewa wannan matsaloli na rashin tsaro an yi magani.
Za mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin fatan 'yan ƙasar yayin da aka shiga sabon shekarar ta 2024.
Ko kana da kyawu ka ƙara da wanka, in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu muhimmanci, kuma za a sake ganin wani sabon cigaba kusa maganar tsaro da ma tattalin arziki da sauransu.
Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shagulgulan sabuwar shekara lafiya. Ga labaran. Mayakan Hamas da ke zirin Gaza sun yi ta cilla rokoki kan Isra'ila yau Litini, wanda don haka na'urorin gargaɗin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a faɗin Isra'ilar. Ba a samu rahoton waɗanda harin ya rutsa da su ko kuma wata ɓarna ba. Sanadiyar harba rokokin waɗanda Hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna Isra'ila, yayin da sojojin Isra'ila ke ta kai samame da zimmar kawar da Hamas daga Gaza. Isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soji a Gaza a yau ɗin Litini daga ta ƙasa da kuma sama, ciki har da wani harin jirgin sama wanda Isra'ila ta ce ya halaka wani babban kwamandan Hamas, wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka jagoranci mayakan da suka kai hare-hare a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. Rundunar sojin Isra'ilar ta ce sunan kwamandan Adel Mesma, kuma ya ci gaba da jagorantar mayakan Hamas wajen fafatawa da Isra'ila, kuma bayan da Isra'ilar ta kaddamar da harin martani. An kashe wasu mutane 6, ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma, a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Abye, wanda Sudan da kudancin Sudan kowace ke ikirarin nata ne, a cewar jami'an yankin. Yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashe-tashen hankula loto-loto, inda ɓangarorin ƙabilar Dinka da ke gaba da juna, wato da Ungwa Dinka da ke Abye, da kuma Tuk Dinka da ke makwabciyar jiha ta Urab a kudancin Sudan, waɗanda ke rikici kan iyaka. An kai hari ma mataimakin babban shugaban Abye Nun Deng da tawagarsa a kan hanyar Abye zuwa Anit lokacin da suke dawowa daga wata ziyarar aiki da suka kai karamar hukumar Rumamer, inda suka yi shagulgulan sabuwar shekara, a cewar jami'an gwamnati. Hukumomi a Japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar, bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau Litini ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami. Girgizar ƙasar mai ƙarfin kimanin 7.6 a ma'auni ta auku daura da gabar Ishikawa, sannan har sau 20 aka ji hucinta bayan 'yan sa'o'i. Akasarin hucin sun kai maki 5 a ma'auni. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Japan ta yaɗa gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami a yankunan Ishikawa, Niigata da Toyama. To karfa a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an gwamnatin Kenya sun ce sun kama mutane 2 game da kisan gillar da aka yi ma ɗan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na ƙasar ta Kenya, Benjamin Kiplagat, wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daɓa masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin Eldoret na ƙasar ta Kenya. Kwamandan rundunar 'yan sandan yankin Stephen Okal ya gaya ma kafar labarai ta AAP cewa mutanen 2 'yan wajejen shekaru 30 ne, kuma a tabakinsa sanannun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda sun sha tayar da hankulan mutane. Ya ce an kama waɗanda ake zargin ne a kusa da Eldoret. Hasali ma an kama ɗaya daga cikinsu da wata wuka wadda 'yan sanda ke ganin an yi amfani da ita wajen kashe Kip Lagat, abinda Okal ya gaya ma kafar labarai ta AAP kenan. A ƙarshe, bakin haure wajen 30,000 suka bi ta mashigar Channel zuwa Burtaniya daga sauran ƙasashen Turai a shekara ta 2023, wanda hakan ya gaza abin da aka saba gani a shekara da fiye da sulisi guda. To amma adadin bakin haure 29,437 da suka zo ta gabar kudu maso gabas shi ne na biyu a yawa. Tun bayan da aka fara tattara alƙaluma a hukumance a shekara ta 2018.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da aka shiga sabon shekara ta 2024, 'yan Najeriya na ta bayyana abubuwan da suka fi ci musu tuwa ƙwarya, waɗanda suke fatan mahukunta za su magance su a wannan bakwar shekara. A wannan rahoto na musamman da za ku ji, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da yin waiwaye kan wasu muhimman batutuwan da suka fi ɗaukan hankali a shekarar da ta gabata.
Batun tsarawa da gudanar da babban zaɓe na ƙasa wanda ya kai ga girka sabuwar gwamnati a matakin tarayya da jihohi da ƙaddamar da majalisar dokoki ta ƙasa da na jihohi, kafa sabbin majalisun zartarwa ta hanyar naɗa ministoci da kwamishinoni na cikin jigon al'amarin da suka wakana a Najeriya a wannan shekara ta 2023 da muka yi ban kwana da ita. A fannin tattalin arziki kuwa, karewar darajar naira da hauhawar farashin kayayyaki da dambarwar sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin ƙasar da babban bankin Najeriya ya yi gurfanar da tsohon shugaban bankin kana da sauya shugabanci a hukumar EFCC da kuma uwa uba janye tallafi da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a farashin albarkatun mai na cikin al'amuran da suka ja hankalin duniya a Najeriya.
Duk inda ka je an ce tallafi, ana maganar karamci na gwamnati don domin ta tausaya wa mutane. Kusan dai a Najeriya ne kawai an kaji an ce tallafi wato subsidy, sai kaji an haɗa shi wato da rashawa da cin hanci da rashawa, a ce a cikinsa akwai cin rashawa da hanci da sauransu, wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan. Domin duk gwamnatin da bata gaza ba, ba zai yiwu ta ce ta cire abin da mutane sama da miliyan 100 za su amfana, saboda waɗansu mutane da basu kai miliyan 1 ba suna kawo rashawa da cin hanci a ciki.
Baya ga haka, matakin Najeriya na rufe iyakokinta da jamhuriyar Niger bayan kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da sojojin Niger suka yi na ci gaba da ɗaukar hankalin duniya baya ga dagula lissafin 'yan kasuwa da kasuwanci musamman a yankin arewacin Najeriya.
Yana tabbata maka cewa yanzu a kwatano kayan mutanen Najeriya da suke jirgi a port sakamakon wannan matsala kusan kwantena 2,500 muka lissafa. Sanawa da take gaya tana jiran a buɗe boda su shigo, su ma sun kai kusan kwantena 2,000 da wani abu. Akwai wasu a kan hanya tsakanin Kwatano da Gaya, kuma akwai wasu a hanya tafi. To saboda haka muna cikin wani yanayi.
A ɓangaren kiwon lafiya kuwa, ɓullar zazzaɓin mashaƙo na diphtheria wadda ta yi ƙamari a jihohi da dama na Najeriya da suka haɗa da Kano da Yobe da Jigawa, zazzaɓin lasa da kwalara da hukumomi ke cewa suna ƙoƙarin daƙile yaɗuwarsu a sassan ƙasar na cikin ƙalubalen da aka gani a wannan sashi, baya ga yajin aikin likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da kuma naɗa sabon ministan kiwon lafiya da walwalar jama'a. Baya ga haka, yajin aikin 'yan ƙwadago kashi-kashi da batun shari'un zaɓe sun ɗumama yanayin siyasar Najeriya da kuma lamuran shugabanci a wannan shekara ta 2023 da ta wuce.
Ƙungiyar 'yan ƙwadago in sun fito sun yi ne da gaske don a tabbatar da cewar manufar da aka fito a kai ita aka dosa, ita kuma za a cimma. To 'yan Najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya, ma'aikata su fito su mara baya, a zo don a samu a fidda a'i daga garka.
A hannu guda kuma, a wannan shekara ta 2023 da ta gabata, 'yan Najeriya sun fuskanci kalubalen hare-haren tsagiro 'yan fashin daji da 'yan ta'adda a yankin arewa ta tsakiya da shiyar arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas, kana kuma da farmakin 'yan kungiyar IPOP a shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Yayin da al'ummar ta Najeriya ke fama da waɗannan da ma wasu ƙarin ƙalubale, sun bayyana fatansu akan abubuwan da suke sa ran gani daga mahukuntan ƙasar a wannan sabuwar shekara ta 2024.
Isma'il Muhammad Dambata, gidan koya. Fanni guda uku ne. Na farko dai tsaro, kwanciyar hankali. Na biyu tsadar rayuwa ta masarufin abin da yau dan adam zai ci a bakinsa ya fi ƙarfinsa. Dan haka muna son gwamnati ta duba wannan al'amura ta sassauta al'ummarta.
Sunana Halilu Salihu. Gaskiya babban abin da muke sa rai da shi mu gani a gwamnati, mu ga cewa wannan matsaloli na rashin tsaro an yi maganinsu. Abu na biyu a ƙarfafa aikin gona domin halin da mutane suke fuskanta na rashin abinci da tsadarsa.
Sunana Yau Yahaya. Ni abin da nake so da gwamnati a gaskiya ta zuba ido akan matasa. Matasa su ne ummul aba'asin wani abu da ake hada su da shi su ringa wani abin da ba shi kenan ba. Na wajen ta'adda ko wani abu haka suna 'yan siyasa suna amfani da su. To amma sai a yi abin matasa a zo ba hakunci ko kuma an nemi ma an musu hakuncin. Dan siyasa ije yi ruwa yi tsaki yi fito da su.
Sunana Umar Musa, Ringin Local Government, Jigawa. Mu manoma ne na rani da damuna. Gashi ban fetur ya riga ya zama abin da ya zama. Dan mukan iya samun fasan nan a 6,000 ko da 500 ko da 200 haka. To amma fa yanzu fasta daya 25 liter sai mun sa 20,000 za ka mallake ta. Mun yayi tsada, ai babu noman rani. Kurin ni a yanzu haka in za a hayawarce ni, to ni abinda na fi so a yi a rayuwar nan kawai a sauke mana farahin man fetur, shi kadai ne abinda muke gani. In Allah ya muka samu sauki ta nan bangaren, to ta komai mun samu.
Sunana Adamu Abdullahi. Mu abinda muke so in gwamnati ya kamata ta yi a wannan sabuwar shekara, wannan ƙarin kuɗin man mu a cire mana yanda mai zai samu a ƙasa.
Sunana Isa Abdulrahman. Ko da kan a kayan abincin ne, tunda mu manoma ne, gwamnati ta ba da ƙarfi a kai in har aka yi abin da ya dace ba yadda aka yi a baya ba, to insha Allahu ta'ala za mu samu sauyi.
Tuni dai masana ke fashin baki akan hanyoyin da ya kamata shugabanni a Najeriya su bi domin biyan dimbin bukatun al'ummarsu. Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan dabarun shugabanci domin kawo ci gaba a cikin al'umma.
Ai, gaba ɗaya shi governance. Wato shugabanci kowane bari sai ka bashi, amma ka sa shi kowanne ka rarraba shi abin da ya kamata ka fara da shi. Ba zai yiwu yanzu ka ce zaka gyara ilimi ba ka da malaman makaranta ba. Ba zai yiwu ka ce zaka gyara harkar lafiya ba ka da ma'aikatan asibiti ba. Ba zai yiwu ka ce zaka gyara harkar noma ba ka da malaman gona ba. Saboda haka za a yi ta yin talauci, tunda ba za a yi noman nan na zamani ba. Idan mutane suna talauci ba za su iya samun lafiyarsu ba za ta yi kyau, ba za su ma kai 'ya'yansu makaranta ba. To kaga idan kai shugaba ne kowanne sai ka bi ka yi yanda ya dace, kowanne sai ka bashi damarsa yanda ta dace. To saboda haka tsari ake yi, sai ka koma to basics. To babu tushe yanzu saboda me corruption ya yi yawa, kaga nan ma sai kai maganinsa, kowanne sai ka nemo tushensa.
Yayin da 'yan Najeriya ke dakon kasafin shugaba Tinubu na bana kuma na farko a gwamnatinsa, tun a makon jiya ne wasu daga cikin gwamnoni a Najeriya da suka hada da gwamnan Kano da takwaransa na Jigawa suka rattaba hannu akan daftarin kasafinsu na wannan shekara ta 2024 wadda zai fara aiki daga yau din nan 1 ga wata. Abin jira a gani shine ko kasafin yayi daidai da bukatun da 'yan ƙasa suka ambata a baya ko kuma aka sun haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Idan muka leka jamhuriyar Nijar ma, batun juyin mulkin da aka yi a kasar a bara shine al'amarin da ya fi jin hankalin mutane a kasar da ma sassan nahiyar Afirka. Lamarin da ya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali bayan takunkumin da ECOWAS ta kakaba mata. Sai dai a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma aiko mana daga Yamai, ɗan jamhuriyar ta Nijar na fatan al'amura za su sauya a wannan sabon shekara ta 2024.
Juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 na kan gaba a jerin muhimman abubuwan da suka wakana a Nijar a tsawon shekarar da ta gabata. musamman kasancewar abin ya faru ne cikin wani yanayin bazata, wato a daidai lokacin da kasar ke shanye bo daga kasashen duniya sakamakon lura da alamomin dorewar demokradiya. Sahanin Muhammadu ɗaya ne daga cikin na hannun dama hanɓararren shugaban kasa Muhammad Bazoum.
Alƙalmai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da cewa da Niger a wannan shekara 2024 za ta samu karuwar tattalin arzikin ƙasa. To amma
Komandan rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Tani ne ya jagoranci juyin mulkin kafin daga bisani ya samu haɗin kan shugabannin rundunar mayakan ƙasar ta Niger, inda suka kafa Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Alhaji Salisu Amadu na daga cikin 'yan farar hular da suka yi na'am da juyin mulkin.
Allah sa haka shine mafi alheri a cikin al'umma gaba daya. Cutar da ake wa ƙasa da abubuwan da ake munana, muna fatan su za a zo a gyara komi mu samu sabon lumfashi.
Shugabannin ƙasashen yammacin Afirka mambobin CEDEAO da IOMOA sun kira taron gaugawa a ranar 30 ga watan Yuli a Abuja, wanda a ƙarshen sa suka yi Allah wadai da juyin mulkin. Sannan suka kakaba wa Nijar jerin takunkumi ciki har da rufe iyakoki da katse wutar lantarki da kamuwar kudade da kadarorin kasar a bankin bankuna na Besiyawo. Sannan suka buƙaci a mayar da shugaba Bazoum kan kujerarsa ko kuma ECOWAS da ya amfani da karfin soja, lamarin da ya haddasa takun saka tsakanin kungiyar da sojojin juyin mulkin na Nijar, wanda har ma ya shafi hulɗa da manyan kasashen duniya. Masani akan harkokin diplomasiya Mustafa Abdullahi ya yi sharhi kan wannan dambarwa.
Niger ta yi tasiri sosai a wajen diplomasiya, musamman ma'amala tsakanin Niger da Faransa, Niger da European Union, koko da ƙasa Amurka da wasu ƙasashe ma daban.
A sanarwar farko da suka bayar, sojojin sun ayyana matsalolin tsaro a sahun gaban dalilan kifar da gwamnati. To ko an sami sauyi a wannan fanni watanni biyar bayan da soja suka kwace madafun ikon ƙasa? Abdulrahman Alkasum mai sharhi ne kan lamuran tsaro.
Tabbas in satuttuka na farko an ga 'yan wahalhalu da aka sha a riƙa samun kai hare-hare nan da can, kuma duk da ke daga baya an ga inda abubuwan suka koma suka dimke. Sabon fasali na kare ƙasa ya bayyana, wanda su sojojin suke zuwa suna kai hari, kai hamma suna kai dauki. To kaga wannan wani ci gaba ne.
Darewar sojojin CNSP akan karaga ta bada damar korar jakadan Faransa, haka kuma aka tilasta mata kwashe sojojin da ta girke a Nijar shekara da shekaru da sunan yaki da ta'addanci, yayin da aka kori jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin kasar da makwabta. Matsalar da ƙwararru ke ganin wajibi ne hukumomin mulkin soja su gaggauta magancewa.
Ya kamata a samu ƙwararri na diplomasiya wanda za su ba gwamnati shawara na yadda za a yi a samu a ciwo kan wannan matsala. Kan ECOWAS, kan Niger, kan ko African Union, ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmuwa. Ba ta kamata ba a tsaya position guda kaka wannan jikadodi da aka kora a ce duka sun dawo. Ka san ba kyau ƙasa a ce ta kamarin suna don ƙarin soji shi kadai bai isa ba, dole ne sai an gama da diplomasiya.
Haka shi ma mai fashin baki kan sha'anin tsaro ke da irin wannan tunani, saboda haka ya shawarci hukumomin mulkin soja su bi dukkan hanyoyin da za su taimaka Nijar ta fita daga halin kadaicin da ta tsinci kanta ciki.
Ko kana da kyawu ka kara da wanka, in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu muhimmanci, kuma za a sake ganin wani sabon ci gaba bisa magana tsaro da ma tattalin arziki da sauransu. Kuma ita ce magana ta shirya taruka na ƙasa na al'umma wanda ya kamata su ba da fasalin da ita gwamnati rukun ƙwarya za ta ɗauka, saboda wasu abuwa ne na siyasa kuma wanda za su taimakawa su kwantar da hankalin al'umma su ga an kama turba ta maido ƙasa bisa hanyar demokradiyya kuma da alaƙar ƙasa da sauran ƙasashen duniya.
Ɗaukan matakan yaƙi da tsaron rayuwar da ta samo tushe daga takunkuman CEDEAO wani bangare ne na abubuwan da 'yan ƙasa ke fatan Majalisar CNSP ta baiwa kulawar musamman a shekarar nan ta 2024, ba idan sauran bukatun da suka shafi ci gaban al'umma wacce yake jiran ganin yaƙi da cin hanci ya kankama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka.
Tunanin mutum kamannin sa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Kyau dalmana kasar Hausa ta cika ta basi ango kona shi wasu can an bar su da nishi wani nan an sassara shi kasuwanni duk sun tashi har da silmari ba ne ba
kuma sai labaran duniya a takaice.
Jami'an gwamnatin Kenya sun ce sun kama mutane biyu game da kisan gillar da aka yi ma dan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na kasar ta Kenya Benjamin Kiplagat, wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daba masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin Eldoret na kasar ta Kenya. Kwamandan rundunar 'yan sandan yankin Stephen Okal ya gaya ma kafar labarai ta AAP cewa mutanen biyu 'yan wajejen shekaru 30 ne, kuma a ta bakinsa sanannun masu aikata manyan laifuka ne. An kashe wasu mutane shida ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a wani harin kwantam auna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Abyei, wanda Sudan da kudancin Sudan kowace ke ikirarin nata ne, a cewar jami'an yankin. Yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashi-tashin hankula loto-loto, inda bangarorin kabilar Dinka ke gaba da juna kan iyaka. An kai hari ma mataimakin babban shugaban Abyei Nun Deng da tawagarsa a kan hanyar Abyei zuwa Anit. Mayakan Hamas da ke zirin Gaza sun yi ta cilla rokoki kan Isra'ila yau Litini, wanda don haka na'urorin gargaɗin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a faɗin Isra'ilar. Ba a samu rahoton waɗanda harin ya rutsa da su ko kuma wata ɓarna ba. Sanadiyar harba rokokin waɗanda Hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna Isra'ila, yayin da sojojin Isra'ila ke ta kai samame da zimmar kawar da Hamas daga Gaza. Isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soji a Gaza a yau ɗin da Litini daga ta ƙasa da kuma sama, ciki har da wani harin jirgin sama wanda Isra'ila ta ce ya halaka wani babban kwamandan Hamas. Rundunar sojin Isra'ilar ta ce sunan kwamandan Adel Mesma. Hukumomi a Japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau Litini, ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami.
Masu sauraro, duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya lekawa shafukanmu na Facebook da X, wato Twitter da Instagram da ma YouTube, domin samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sabuwar shekara lafiya.